Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Alhamis 5 ga watan Satumba shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio na birnin kuma sun Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba ya kuma kirri ne tare da Ibrahim Ka Almasihi Garba. Za mu gabatar muku da shirin mu na wannan hantsin. To ko bayan kun ji labaran duniya, za ku ji cewar hukumar yaki da basu yi wa dukiyar kasa zagon kasa a Najeriya ta EFCC ta shirya taron yan jarida a Kaduna, wacce ta wato inda ta bayyana cewa ta kwace miliyoyin nairori da wasu makudan daloli. Haka zalika kuma ta gurfanar da wasu a gaban doka. Bayan haka Sulaiman Muni Barma zai shigo da shirin na kasa. Ridwani Mukhtar Abbas kuma na tafi da sharhin jaridun Ghana. Sai kuma sakonni da kuma saurare kuka yi aiko mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare, da fatan ana kan shan hatsi lafiya. Ga labaran. Amurka da China za su koma teburin shawara a watan gobe, a cewar ma'aikatar cinikayyar China da safiyar yau dinnan Alhamis 'yan kwanaki bayan da kasashen biyu suka bayar da sanarwar wani zagaye na kakaba harajin ramuwar gayya da suke yi ma kayan da suke kaiwa kasashen juna. China ta ce za ta yi wato za a yi tattaunawar ce a birnin Washington DC, kuma an yanke wannan shawarar ce yayin wata tattaunawa ta wayar tarho tsakanin babban wakilinta a wurin tattaunawar kuma mataimakin firimiyan kasar Leo He da kuma babban wakilin Amurka kan batun cinikayya Robert Lazar da kuma sakataren baitul malam Amurka Steven Mnuchin. Bayanin ma'aikatar cinikayyar ta China ya bayyana cewa kasashen biyu sun nuna aniyar samar da yanayoyin da suka dace don yin wannan tattaunawar. Yayin da tashi-tashen hankula masu nasaba da tsanar baki ke dada yaduwa a sassan Afirka ta Kudu, je Laraba Najeriya ta yi kira ga 'yan kasarta da su kauce ma duk wani mataki na ramuwar gayya, bayan da wasu manyan kamfanonin Afirka ta Kudun akalla biyu da ke Najeriya suka dakatar da wasu daga cikin harkokinsu saboda har-haren da ake kai masu. Ma'aikatar yaɗa labaran Najeriya jiya Larabar ta faɗi ta kafar Twitter cewa gwamnatin tarayya na kira ga 'yan Najeriya da kar a kai hari ma kamfanonin Afirka ta Kudu da ke ƙasar a matsayin ramuwar gayyar har-haren tsana da ake kaiwa 'yan Najeriya a Afirka ta Kudu. Babban kantin nan na 'yan Afirka ta Kudu mai suna Soprite Holding ya ce alatilas ya rufe wasu daga cikin rassan kantin a Afirka ta Kudu da Najeriya da kuma Zambia bayan hare-haren da aka kai masu, a cewar kafar labarai ta Reuters a jiya Laraba. Haka zalika babban kamfanin sadarwar nan na MTN mallakin 'yan Afirka ta Kudun shi ma ya rufe ofisoshinsa da dama a biranen Najeriya bayan da aka kai masa kuku masa hare-hare. Saboda munin barnar da mahaukaciyar guguwar nan ta Dorian ta yi a Bahamas, har 'yan kasar sun fara rasa yadda ma za su bayyana al'amuran. An yi ta amfani da kalmomi irin su ƙarshen duniya da kaduwa da tamkar tashin bam da dai sauransu wajen bayyana al'amuran. To amma kusan kowace kalma gani ake bata ma da ƙarfin bayyana halin da ake ciki a wurare irin su tsibirin Abaco da tsibirin Grand Bahama. Guguwar ta Dorian ta kwashe kusan kwanaki biyu tana ta yamutsa arewacin tsibirin na Bahamas da ruwa kamar da bakin ƙwarya da iska mai dira da matuƙar ƙarfi da ke kadawa da gudun kilomita 251 a sa'a guda. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da Amurka ta ɗau matakin birkita wani tsari na sayar da man Iran wadda ta zarga da ɗaukar nauyin harkokin ta'addanci, har ila yau shugaba Donald Trump ya bayyana ƙwarin gwiwarsa kan yiwuwar shiga amfani da hanyoyin diplomasiya da Iran. Suna son a tattauna, suna son cimma yarjejeniya abinda Trump ya gaya ma manema labarai kenan a ofishinsa bayan da aka tambaye shi kan sabbin takunkumin da hukumar Baitul Malin Amurka ta sanar da kakabasu kan Iran da kuma koshin yana da niyyar ganawa da shugaban Iran Hassan Rouhani a babban taron Majalisar Dinkin Duniya na wannan watan. Shugaba Trump ya jaddada cewa ba canjin gwamnati a Iran Amurka ke sha'awa ba. Suna da matukar sukuni kuma ina ganin za su zo su yi amfani da wannan sukunin a cewar Trump a jiya Laraba.
Ibrahim Kalmasi garba kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla hukumar yaki da masu yi wa dukiyar kasa zagon kasa a Najeriya ta EFCC shiyar jihar Kaduna ta yi taron manema labarai inda ta ce ta kwato miliyoyin nerori da wasu makudan daloli haka zalika kuma ta gurfanar da wasu a gaban doka. Daga jihar Kaduna din ga wakilinmu Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani.
Ganin irin ciwon bakin da wasu 'yan ƙasa ke yi game da kwangen da akan samu wajen biyan haƙƙin waɗanda suka kwarmata hukumar hana cin hanci da rashawa ta Nigeria EFCC sirrin masu cin hanci da rashawa, ya sa hukumar ta yi ƙarin haske game da yadda ake biyan haƙƙin waɗanda suka kwarmata sirrin waɗanda suka sace kuɗin wannan ƙasa. Shugaban hukumar hana zarmiya da cin hanci rashawa EFCC reshen jihar Kaduna Malam Mai Lafiya Yakubu ne yayi wa 'yan ƙasa ƙarin haske a lokacin wani taron manema labaru a garin Kaduna.
Da taimakon Allah mun samu kuɗaɗe da yawa a cikin dala da kuma naira wanda na riga na ambata dala 314, amma a naira da muka samu a cikin kankananan bankuna na Najeriya ya kai miliyan 373. Wannan kuɗaɗe nan da aka samu a hannayen waɗannan mutanen da su hukumar FBI ke neman su bisa kan laifukan da suka aikata na yanan gizo.
Wasu 'yan ƙasa na koka game da sabon shirin nan na whistleblower, wato kwarmato na waɗanda ake ganin kamar sun saci kuɗin wannan ƙasa, saboda yadda koda an tona asirin ma kuma akan ta kai ruwa rana akan maganar biyan haƙƙin da ita dokar ta ce a bai wanda yayi wannan kwarmato.
Kalubalen da ake samu shine kamata yayi da yake kuɗin gwamnati aka sata wanda yake da iko na baka yancinka shine ofishin attorney general na kasa gabaki daya. To bayan an gama wannan akwai ƴan da suka kasafa shi cewa in kudi ya kai kaza akwai percentage kaza da za a baka. To duk wayannan abubuwan sai an kai ta kotu. Kotu ta yanka hukunci cewa yi wannan kudin na gwamnati ne kafin a zauna a baka naka kashin da ya kamata a baka, ba wai ce wanda shi ke ka kawo kara kawai an kama kawai sai a baka ba. To matsalan da ake samu kenan da jama'a rashin hakuri su gane, kamar yadda kuma na faɗa sabuwa ce, in Allah ya yarda nan gaba za a same ta ta shiga daidai yadda ya kamata.
Su ma masu ofisoshi da gidajen hayan da kan ba da haya ga mutanen da ba san asalinsu ba, shugaban hukumar EFCC ya ja musu kunne.
Dokokin EFCC a sashi 3 na advance fee fraud ya ce duk wanda ya bada wajen zama ma wanda suke aikata wayannan ayyukan za mu iya kama shi mu kai shi gaban kotu, kuma zai iya samun hukuncin shekara 5, ba zai kasa shekara 5 ba kuma ba zai wuce shekara 15 ba, matuƙa aka same shi da wannan laifin. So ina kira da jama'a cewa duk lokacin da za mu bada wajen zama mu tabbatar cewa mun tantance wanda irin mutum ne, aikin me yake yi, muka ga kuma tafiyansa bai kamace aikin da ke yi ba, muna da wannan yancin mu kawo rahoto a ofishin EFCC, mu za mu gudanar da aikinmu mu tabbatar ko mutumin kirki ne ko ba na kirki bane.
Akwai masu ganin hukumar ta ku takan yi azarbabbi wajen waɗanda take zargi, kawai sai a ganku a kafafen yaɗa labaru kuna maganar an saci kuɗi, sai kuma an je gaban kotu ku gaza kawo hujjojin da wasu suke ganin wannan ne ke sa ake ɗaukan dogon lokaci ba tare da an kai ƙarshen shari'ar waɗanda ake zargin sun sace kuɗi ba.
Ai, kasan yawancin mutanen da muke kamawa manyan mutane ne, wayansu suna da kuɗi, suna da kuma yan koro, akwai yan uwa kuma wanda ba sa so a ce an bata sunan iyalinsu ko kuma sunan ubansu. So a lokacin da muka kama wannan mutanen kamata yi mu gaya ma jama'a cewa wani kaza fa ya shiga hannunmu kuma ga laifin da ya aikata, amma muka yi shiru muka ce sai mun gama bincike mu kai shi kotu. Matsalan da za mu samu shine wayansu surutan da za su fito a jarida ko kuma a yanan gizo zai zama wanda mu kanmu zai zama mana da wuya da gyara shi because su suka fara gaya ma jama'a abin da ya faru.
Hukumar ta yaki da cin hanci rashawa EFCC rashin jihar Kaduna dai ta ce a cikin watanni 8 na farkon wannan shekara ta karbi korafe-korafe guda 345 kuma har ma ta riga ta gurfanar da guda 56 a gaban kuliyar Mantasabo. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
Cin hanci har rashawa yau ya kare a kasata banne na zaro nan ma an sanin ma kai gyara ba taure har
ta kai da Isa Lawal Ikara. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai mu shakata da wannan wakar da ke zuwa. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu karfe 3 ne da minti 12 na dare, ga kuma shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. Ni ne Sulaiman Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kungiyoyin na kasa su a jamhuriyar Nijar sun fara yunkurin shirya zagaye domin fadakar da magoya bayan su akan illolin da ke tattare da sana'ar bara. Musamman a birnin Yamai inda hukumomi suka kaddamar da farautar mabarata watanni 3 bayan kafa dokar da ta haramta sana'ar bara a manyan titunan birnin. Ga dai abinda sakataren gamayyar kungiyoyin nakasassun yankin Yamai Habibu Abdullahi ke cewa.
Hannu da hannu ne za mu aiki suwa da affair social action social na building Yami humanity wanda suwa nan aikin su kenan. Mu akwai kuma the story na population ita ma aikin ta kenan. To da mu an ka hada kai kare da kare kaga insha Allah za a samu nasara.
Wani irin aiki ne za ku yi?
Mu wannan aikin da muke na waye kaina mu ya son mu yi sensibilization ne. Mun yi TDR, mun yi term de reference din mu, mun yi deposit wajen su. Sun ce muna za a yi, za su ba mu taimu, za su taimaka muna, amma ya zaman to za mu aiki, mu yi aiki tare da su. Muka ce alhamdulillah mu da ma mu aiki da Bill Yami. To har yanzu ba su yi ba. To shine kuma za mu ƙara zuwa mu taimu nuna musu su da kansu sun ce mu waye musu kai, mu waye mutanen mu kai. Kenan ka gani ai sun san da wayo kai akwai unhwani gare ta. Sun san da duk hanyar da za a yi dole sai an bi ta hanyar waye kai. Ko kuma waye kai ba ta yi haka nan da ba da muayen wanda za mu zama to mu taimu tara su ba, mu samu mu ƙara waye musu kai ba. Dole sai da muayen.
A halin yanzu na ƙasa su nawa ne ke hannun jami'an tsaro bayan kaddamar da farautar masu sana'ar bara?
To wallahi babu na kashe na ƙasa sai ko guda ga hannun tsaro, ko guda babu. Saboda mu kankanmu na muka tafi federation da kanta muka tafi can. Babu ko guda wanda za a banga. Amma mun ji hankalin mutane kuma za mu ci gaba da jan hankalin mutane. Shi iko na. Kuma idan iko ya zo ga wuri dole na a girmama iko. Iko girmama iko kamar ibada ce. Allah ma ya ce ka girmama wanda ka zaba ka sa gaba gare ka. Dole ne. To kuma wanda ya sa ya zaba nan ka zaba an ka sa gaba. dan ya ba da umurni to ya kamata ka bishi mu ya kira ga mutanen mu ya kira da duka person and cafe na region yamai abunda duk ya zamanto zai zamanto ku tai ga pay optic na ko ku tai ga babban rampon na to ya kamata ku nisanci wannan wurin saboda magabata sun kawo wannan kuka mu kuma ya kamata mu haki na gare mu nauyi ne da kun ka azamu na mu samu mu waye muka kai mu ma zamanto ku nisanci duk abunda zai zamanto ai maka walakanci mutuncin ka kare mutuncin ka zakai idan ka kare mutuncin ka ka gani alhamdulillah ko ina sai kaje kai harkarka kan kai bukatar kai da ka gida ma da an shigo cikin Niger image and talauci za a gani duk irin kokarin da magabata gayi duk irin mu abinda muka nan muwaye muwaye mutane kai da inda aka ganin wannan barzat aya ganin yara kanani da aya ganin kowani bisa pay optic aya ganin dole a walakantar da kasan mu dole a ci zahirin kasan mu kenan mu muwa kira ga mutanen mu su yi nisa abin daga pay optic su yi nisa ga manyan hanyoyi su kare mutuncin su ba mun da muka rayuwa in ba Niger ba kenan dole mu kawo duk abin da zai kawo gudunmuwa wanda zai sa kasar mu ta ci gaba wanda zai sa jahan mu ta ci gaba ba mu gina muna kasar mu a Palestine mu ba mu gina kasar mu cewa wani ya toye abu duk abin da wani zai maka kare gudunmuwa na zai baka dole sai ka tashi ka goda kai kanka kai son kasarka ka goda kai kanka kai son patriotism ne cikin rayuwarka hannan abin zai ci gaba saboda su idan sun dauka to ya kamata su ba waɗanda a karkashin garin su umurnin a aikata waɗannan abubuwa saboda ka gani yau federation din mutaya na ta kokari kwarai in muka tsaya muka diba ka gani duk shekara an yi inice mu je har cikin dazuka shi yasa babban shugaban mu federation Umar Sidi ya kawo muna wannan dama cewa mu shiga har cikin daji shi yasa kowane region da aka yin fête tournante fête de la république da aka yi to mu ya dauka department daya ko biyu ko uku mu yi yawo cikin wannan department mu samu mu ji hankalin person handicapé na wannan department mu ji hankalinta mu waye mata kai su cikci gaba da cikin aiki
to sai dai wani abin da ke rage hanzarin tafiyar da wannan aiki kamar yadda ya kamata shine rashin samun kudaden gudanarwa a wani lokacin da har yanzu kungiyoyi ke jiran fitowar kudaden tallafin shekara-shekara
ba mu hata bara kun ba mu san bara kun ba ta da unwani yau idan ka shigo cikin yamri kai da kanka san na kasasu da yawa sun ba da dama ga ci gaba da aikin hannu sun ba da dama da ci gaba da aiki shike kare mutuncin mutane duk abun da ka kai duniya idan baka da aiki ka gani mutuncin ka ya ragu don kunnan alhamdulillah mutanen mu da yawa sun ba da dama cewa sun ba dama cewa mu shiga yin aiki shine alheri gare mu me mun ku tantama hukumomi sun sani kuma su da kansu sun sani kuma sun gani ga idanunsu duk wanda ga yawo cikin garin yamai ya gani cewa akwai ci gaba kwarai mutanen mu sun ba da hadin kai mun ku tantama musu mun rubuta musu mun ci musu akwai wannan form na suciya na person handicap mun ci a yadda magabatan mu ga kuka kullun su a kwatantawa a haddo wannan form a bari ya aiki daidai yadda ake so a haddo shi a taimaka mu bayan Allah wa'annan bayan Allah da ke so yau in ka gani 80% na person handicap in ka tsaya ka diba kashi 80 cikin 100 in ka diba duk yawancin su aiki hannuna su kai ma'aikatan ma wa'anda ba su ci 10% akwai wayar masu kai 10% to ka gani kenan ya kamata wannan form in tunda mu yaki ne muka nan mai a gadangadan yau muka dibi federation ta yanan ta ya kokari gadangadan a yaki saboda a ci gaba a sa a ba aikin hannu ƙarfi a ci gaba da yin aiki ayi a wando nan barace barace to shine yasa kun ci a barbara mun raida a barbara mun ci mu shiga tare da su akwai direction regional ta population akwai direction regional ta affaires sociales et humanité duka aikin da muka yi ba mu yi ba mu shaida musu ba ba mu yi ba da su ba mun ci mun raida mu yi aiki tare da su suka ce mun na'am za su yi waɗannan abubuwa insha Allah za su zakwa su hada hannu su ba da finance ma in wannan abun sai da an ka kare wannan somi in ba a ba da wannan telephone ba bali mu samu mu shiga cikin armsuma innan biyan nan yamai mu samu mu waye mutane kai mu kara ba su goyon bayan cewa su yi abun donan wannan bara bayan wannan mun rubuta musu matsaloli da yawa na daidai mun rubuta musu matsaloli na cewa kun gani ma'aikatan nan na hannu dole sai an ba su tallafi sai an kama musu mu samu su ci gaba da yin aiki mun ci musu kuma wannan form in fundin su ce inda aka dabe na person handicap na team na ba da tallafi ga na kasasu dan ya samu su yi aikin su yadda ake so mun ci wannan tallafi in a buda shi ya zama to kowane inda kafe ma'aikacin hannu ko kuma wani ma'aikaci ne inda yake da aikin ka kai ya dose ka kawo to a baka a taimaka maka shi zaka gani yau cikin yamai ba ma yamai ba kai gudan Niger zaka gani cikin wannan fo'in zaka sanin a samu da wuya ne a samu mutum biye waɗanda aka baga shekara kaga wannan kuma abun har ya zamanto ga shekara zai zamanto cikin miliyan 50 zai zamanto ma a wuya a samu a miliyan 20 ko 10 da an ka kashe dole kuma wannan sauran sun kai ga banza to ka gani da hakan ga ka kaza ya yi yaki bara barace barashi in kace mutum ka bar abu to ya kamata ka taimaka mishi ta fanni inda za ka yi za mu ci gaba da waɗannan tattaunawa don yanzu haka ma insha Allah mu da program inda za mu na muran kwantare na shekarun jama'a da aka yi wannan dokar ta hito president en conseil special de la ville de Niamey ya hido cewa vraiment zai ci gaba da kamun barace-baracen nan masu barace-baracen nan
to masu sauraro anan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe idan Allah ya so a madadin bakon shirin na kasa Habibu Abdullahi da abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai anjima
madalla a gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma ga Redwan Abbas da sharhin jaridun Ghana
Jakaran kasar Ghana a Afirka ta Kudu ya nuna cewa yan Ghana na da kariya. Jaridar ta ce hare-haren da al'umma Afirka ta Kudu ke kaiwa ga ainihin sauran al'ummun wasu kasashe bai shafi ko yan Ghana daya ba. Jakadar kasar Ghana a Afirka ta Kudu ne ya tabbatar da haka da yake magana da jaridar ta Daily Graphic daga gidansa da ke a Pretoria a jiya. Jakadar na Ghana a Afirka ta Kudu Mr. George Ayisi Botin ya ce ma'aikatar ta jakadanci na sa ido sosai akan irin abin da kika yana kawowa kuma tana bayar da shawara da ya dace ga ɗiyan Ghana da ke da zama a can yana mai faɗan cewar suna nan cikin kariya. Har yau dai a jaridar ta Daily Graphic akwai wannan labarin wani tsohon bankan Goldman Sachs Elias Preku wadda aka umarce shi ya biya kuɗi pound miliyan 7.3 ko ya fuskanci daurin shekaru 10 ya faɗi yadda ya amfani da kuɗin wurin tallafawa rayuwar siyasarsa a Ghana akan tikitin New Patriotic Party a farko-farkon shekara ta 2000. Wannan mutum ɗan wato shekaru 60 wadda ya yi karatu a Harvard a shekara ta 2013 ma an tuhume shi dangane da taimakawa masa gurbin 'yan siyasar Najeriya su ɓoye tarin kuɗi a wurin ajiya a waje. A ƙarshe sai jaridan Ghanaian Times wacce ta rawaito wani kira da mataimakin shugaban ƙasa ya yi akan a yi amfani da fasahar zamani wurin bunƙasa aikin gona a ƙasashen Afirka. Jaridar ta ce mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmud Bawumia yana fafataka dangane da amfani da wato fasahar zamani a fagen aikin gona yana mai siffanta shi a matsayin abin da zai canja bukatu na Afirka da bunƙasa fagen na aikin gona. Ce ta amfani da wannan irin fasaha da sun ka hada da amfani da irin karamin abun nan mai kama da jirgin sama wurin fesa magunguna ya nuna cewar ƙasar za ta bunƙasa tarin albarkatun gona da take da shi tare da haɓakawa da kuma tabbatar da wadatar abinci da ƙirƙiro ma'aikatu wa matasa. Da wannan sharhi na jaridar Ghanaian Times muka yi so ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To a gaida Mukhtar wato Ridwan Mukhtar Abbas kenan. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuma saurare kuka aiko mana.
A Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala malamin madarin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na kira ga masu magangami marasa daɗi akan rufe boda da mai girma shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari yayi. To ya kamata 'yan Najeriya su kallaci halin da ƙasarmu take ciki musamman na rashin tsaro. Kuma maganar shigo da shinkafa ko taliya ko mai ba shi ne idanunmu ba. Muna kallon irin yadda ake shigo da makamai cikin ƙasar nan daga wasu ƙasashen maƙotanmu. To saboda haka duk lokacin da shugaban ƙasa ya ɗauki mataki irin wannan ya kamata al'ummar ƙasa su yaba masa domin wata hanya ce ta kare ƙasar daga cikin irin haɗarin da take faɗawa.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga garin Kafin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan yi bayani ne dangane da abin da yake faruwa a ƙasar Afirka ta Kudu, abin da ake yi ma 'yan Najeriya na farfasa musu shago. To ni kirana ga 'yan Najeriya don Allah mu yi hakuri mu kai zuciya nesa, kada mu yi yunkurin fasa shagon 'yan Afirka ta Kudu ko kuma kona musu. Idan muka yi haka lallai mun cutar da su, domin ai ba su ne suka kona mutanen mu a Afirka a can ba, mu suna nan gida Najeriya ne. Mu yi hakuri mu kai zuciya nesa, ita kuma gwamnati za ta dauki matakin da ya kamata.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya wannan gidan rediyo mai albarka na muryar Amerika. Sunana Murtala daga anguwar Nafaya Zaria local government a cikin Kaduna state. Wato abinda nake so in yi kira ga gwamnatin Najeriya, nake so in yi kira musamman gwamnatin shugaba Buhari. Wato gaskiya idan gwamnatin Buhari ta ci gaba da tsarinta kamar yadda take yi na rashin karɓar shawarar waɗanda ya kamata ta karɓi shawarwarinsu, to gaskiya za a zo a yi faɗuwar gusma, domin duk abubuwan da gwamnatin Buhari ta ɗauko mai yi wa talakawa musamman abin da shafi hanyoyi, wallahi tallahi ta saki tsarin da ya kamata ta yi ta kama ruɗu. Dalili a nan shi ne, yaya za a ce gwamnati irin ta shugaba Buhari ɗan arewa da ya san matsalolin talakawa a zo a ce wai hanyar birnin Kaduna ta birnin Gwalaba ta biyuwa? Wani irin shirme ne gwamnatin Buhari ke yi?
Cewa dalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a takaicen, Amurka da China za su koma teburin shawara a watan gobe a cewar ma'aikatar cinikayyar China da safiyar yau din nan Alhamis, yan kwanaki bayan da kasashen biyu suka bayar da sanarwar wani zagaye na kakaba harajin ramuwar gayya da suke yi ma kayan da suke kaiwa kasashen juna. Yayin da tashi-tashen hankula masu nasaba da tsanar baki ke daɗa yaduwa a sassan Afirka ta Kudu, jiya Laraba Najeriya ta yi kira ga 'yan ƙasarta da su kauce ma duk wani mataki na ramuwar gayya, bayan da wasu manyan kamfanonin Afirka ta Kudu a ƙalla biyu da ke Najeriya suka dakatar da wasu daga cikin harkokinsu saboda hare-haren da ake kai masu. Saboda munin barnar da mahaukacin guguwar nan ta Dorian ta yi a Bahamas, har 'yan ƙasar sun fara rasa ma yadda za su bayyana al'amarin. Yayin da Amurka ta ɗau matakin birkita wani tsari na sayar da man Iran, wadda ta zarga da ɗaukar nauyin harkokin ta'addanci, har ila yau shugaba Donald Trump ya bayyana ƙwarin gwiwarsa kan yiwuwar shiga amfani da hanyoyin diplomasiyya kan batun na Iran.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsi, sai kuma an jima wato da misalin la'asariya ke za mu kawo muku wasu sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a kan wannan shiri, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da mai ba da umarni wato Solomon Abu, sai kuma injiniyanmu na wannan hantsi Mr. Chang. Baba ya kuma kirle ne daga nan Washington DC, nake sallama da ku. Salamu alaikum.